ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin, yau dai 15 ga watan Safar, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1436, wanda kuma ya dace da 8 ga watan 12 miladiya 2014. Abinda ya sa muka daga karatu satin da ya gabata domin nuna alhini da kuma nuna ainihin jimami ga abin da ya faru ga ƴan uwan musulmi a masallacin Juma'a na Binni, wanda muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musulmin da suka rasu a ciki, marasa lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Wannan matsala Allah ka sani cewa ta fi ƙarfin mu, Allah ka magance mana dukkan abin da ya fi ƙarfin mu, Allah ka ba mu mafita, ka laddafa mana, kai mana kyakkyawan ƙarshe. Wannan darasi namu shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma Siratun wa Durusun wa Ibar. Zamu tashi Bidayatu Islamil Ansar, wato farin musuluntan mutanen Madina. Malam yace laqad kana ahlul Madina, tabbas mutanen Madina sun kasance aksaran nasi tajawuban, su ne mafi yawan mutane a wajen karbawa ma'a da'awatin rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tattare da wannan kira na manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. Indama arada alaihim alislam, yayin da ya bijiran masu da addinin musulunci, ma'ana yayin da ya musu tayin addinin musulunci. Walamma kadima Abu al-Haisar, yayin da Abu Haisar ya zo, wanda sunansa Anas ibn Rafi, Makka, yayin da ya zo Makka, wa ma'ahu fityatun min bani Abd al-Ashhal, tare da shi akwai matasa daga cikin kabilan Banu Abd al-Ashhal, fihim Iyas ibn Mu'adh, daga cikin su akwai Iyas dan Mu'adh, يلتمسون الحلف من قريش, سنا نيمان قوانتي دا قبيلن قريشا وعلى قومهم ابسا متاننس من الخزرج نخزرج. زامو سنتي واكوي من يمن ين قبيلو واندا سنيفتي المدينة دا الأوسو دا الخزرج, انا كرنسو ابناء قيلة, sunan asalin mahaifiyarsu Kaila ita mutuniyar Yaman ce, da shi Ausu da Khazraju uwarsu daya, babarsu sunanta Kaila mutuniyar Yaman da kuma cikin garin Saba. To kamar yadda malaman sira suke cewa uwa suka hada, to amma sai aka samu sabani na an kashe wani mutum, ko dai a ganshi matace a cikin Ausu, Khazraju suka yi zaton cewa a su Ausu suka zan Khazraju ne, ko kuma a cikin Khazraju a ganshi su Khazraju suka yi zaton Ausu ne suka kashe shi. To wannan ta sa suka dunga fafatawa. Malaman sira suka ce sai da suka yi shekara 120 tef suna yaki, sai zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, Allah ya sa zuwan sai ya zamo fitila, ya zamo haske kamar yadda za mu gani. Allah da kansa yake cewa law an faqata ma fil ardi jami'an ma allabta baina qulubihim, da zaka iya ciyar da duk abin da yake ban kasa ga baki ɗaya, ba zaka iya hada zukatansu ya zama sun fahimci juna ba, walakin Allah allafa bainahum, Allah subhanahu wataala shi ne ya hada zukatansu ya sa suke jituwa suna shan inuwa ɗaya, har ma ya zama auratayya da sauran mu'amalori suna kasancewa. To sai ya zamo cewa su Ausu an runjaye su, shugabansu shi ne Sa'ad ibn Mu'adh, shi kuma Sa'ad ibn Ubada shi ne shugaban Khazraj. To su Khazraj sun fi yawa, kuma sun fi su wato kwarewa ta fuskan yaki. To sai ya zamo al'adar Larabawa kabila idan tana da karancin mutane za ta je nema da laliben wanda za su yi kawance. Idan suka kulla kawance da wasu jama'a, to sun zama su, su ma sun zama su, duk abin da ya shafi wa'ancan ya shafe su. Kun ga a zaman da suka yi Madina, sai zamo Banu Qurayza Yahudawa ne amma sun yi kawance da Al-Ausu, kamar yanda sukun Banu Nadir suka yi kawance da Al-Khazraj, wanda a nufin insha Allah ta'ala duk za mu ji wannan asira idan mun zo nan gaba. To su irin kudar da ake dandana musu Al-Aus, sai suka fadada neman kawance, ba ma sai mutanen cikin Madina kadai ba, suke ganin ya kamata ta mutanen nesa, musamman Qurayshawa masu ji, wato wanda a nufin wanda ake jin su in sun fada ta zauna, so ga in suka samu kawance da su, to sun samu karin karfi. To yayin da suka zo suna neman ya za su samu hadin kan Qurayshawa su zama sun yi kawance da su, sami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya samu labarin sun zo. Fa'atahum fajalasa ilaihim, sai ya zo masu sai ya zauna wajen su. Faqala lahum, sai ya ce da su, hal lakum ila khairin mimma ji'tum la, shin kuna da bukata ko rajin mafi alkhairin abinda kuka zo sama da shi, ku abinda kuka zo neman kawance da hadin kai tsakaninku da Qurayshawa. To yanzu gashi ina maku ta yin abinda da yafi wannan abin zama alkhairi, kuna da bukatar sa? Qalu wa ma dhak, suka ce meye wannan? Qala ana rasulullah, yace ni manzon Allah ne. Ba'athani ila al-ibad, Allah ya aiko ni zuwa ga bayi. Ad'uhum ila an ya'budu Allah, domin na kiraye su su bautata ma Allah. La yushriku bi shay'an, kada su hada komai da shi a cikin dangin bauta. Wa unzila alayya kitabun, kuma an saukar min da wani katafaren littafi. Thumma dhakara al-islam, sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambaci addinin musulunci. Wa tala alaihim al-quran, ya karanta musu al-qur'ani. Dan uwa, idan ku kalli wannan abun yana da matukar wahala. Mutum ya zo dan adam irin su, jinsi irin nasu, ba odilan na mala'ika, ba wa'ansu masu mara baya daga cikin aljannu, ya zo ce shi manzon Allah ne, Allah ya aiko shi. Kuma su din nan suna ganin cewa in dai magana ce, to ai su ma sun yi magana irin tasa. Yanzu mai zai nuna cewa shi din nan lalle annabi ne? Na farko shi sai an samu jajircewa sannan ya tsaya. Su kuma wato rabo mai karfi zai sa su karbe shi. Rabo mai karfi zai sa su ga musu cewa eh lalle babu shakka annabi ne. Me ya sanya mushrikan Qurayshawa suke cewa me yasa Allah subhanahu wataala bai aiko masa da annabi ba? Fa yakuna ma'ahu nadhira. Ai abin da ya kamata a aiko mala'ika yana masa odilan, in yi wa'azi wa'azi mala'ika ce kwarai Allah ne aiko shi. To wannan kaga hankali zai yadda, amma haka kawai yazo shi dan mu ne jikan mu an san shi yace Allah ya aiko shi da wata hujja. To wannan kuma duka jarabawa ce ta Allah subhanahu wataala, domin ya zamo li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. To lokacin da ya fada musu wannan kalma, fa qala Iyas bin Mu'adh, sai shi wancan matashi Iyas dan Mu'adh yace wa kana ghulaman hadathan, kuma ya kasance yaro ne mai karancin shekaru, yace ai kan, yace ya ku mutane, hadha wallahi khairun mimma zi'tum la, yace wallahi wannan shine mafi alkhairi sama da abinda kuka zo saboda shi. Kamar yanda muka sha fada, wallahi ba karaman ni'ima bace baka ga dattijo da yake shekara 50 zuwa sama, a ce ya zo ya karbi aqida ta sunna wanda yayi shekaru kusan rabin karni a baya yana dirkaniya. Mama Ahmad bin Hanbal yake cewa kadan ne ake samu dattijo musulunta mai kauya, saboda shi kwakwalwarsa ta riga ta dankaru da abubuwa na gargajiya, na al'adu, na shirme, sanyi kwai sun kyankyashe a cikin kwakwalwarsa. To amma shi matashi kwakwalwarsa fresh, kawai shirye yake da ya ji daidai ya karba. Duk da Allah ya so mu aiko annabawa, wallahi za ka cewa yan gaba dai gaba dai matasa ne, amma su dattawa a'a suna can suna gani wannan aikin yara ne. In ma sun ga wani tsarin su a ciki, to rashin aikin yi kai shi da kuma rashin tunani. To wannan haka al'amarin addinin musulunci ya faro, kuma haka ne har ƙarshen rayuwa a nufin al'amarin zai kasance. to lokacin da ya fadi wannan sai dai daga cikin masu shekaru fa akaza abul haisar wannan al haisar ne ba al hasir ba ambata wato al haisar ita wannan yawun din daga hausa ita fa akaza abul haisar hafanatan min al batha sai shi abul haisar ya damki wato ainihin tafin kasa ya cika tafin sa wato tafin sa da turbaya fa daraba biha fi wajhi iyas bin muadh kawai ya kwatsa masa a fuska ma'ana kenan yana so ya yi masa shirme shi bai da ainihin zurfin tunani yaushe ne kawai daga jin wannan bayanin zai karbe shi wa qama rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama anhum manzo wazira da amincin Allah su karanta mata gare sai tashi ya bar su wan sarfa ila al ma'a anhum wa ta'inifin ya koma zuwa makka ma'ana manzo Allah ya ga cewa da'awa ba za ta karbu ba domin duk lokacin da manya suka yi bara'a yara suna karkashin jagorancin su to kaga dole ne a hakura ba za a yi ta kuma sai an cusa ba lalle bane bukata ta biya wan sarfu ila al madina sai suka juya zuwa madina wa mata iyas bin muadh shi wannan matashi iyas dan muadh sai ya rasu wa sami'uhu inda mauti sai suka ji shi a lokacin mutuwarsa yuhallilullah yana kadaita Allah da bauta yana fadin la ilaha illallah wa yukabbir yana kabarbarina Allahu akbar wa yahmaduhu yana gode ma Allah yana alhamdulillah wa yusabbihuhu yana tsarkake Allah yana subhanallah yayi ta fadin wannan kalmomi hatta mata har ya rasu yace fama kanu yashukuna an qadamata musliman su kansu ba sa ta ba ba cewa ya mutu yana musulmi yace wa fi sanatil hadiyati ashar a cikin shekara ta 11 min al-bi'tha daga aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi arada nafsuhu ala sittati nafarin min al-khazraj sai ya bijirar da kansa ga wayansu tawagan mutane shida daga cikin khazraj inda al-aqaba a wajen aqaba asalin aqaba shine wato ainihin matsatsiyar hanya da take tsakanin duwatsu domin mina ta kasance ainihin tana da al-aqabatul ula da kuma athaniya kun ga shi yasa ake cewa jamratul aqaba wato jamra da ake jifa wadda take tsakanin duwatsu hanya ce ga dutse sai zan matsatsiyar hanya wadda ainihin za a zo a wuce shi yasa aka ce falaqata hamal aqaba me ya sanya mutum bai shiga aqaba ma'ana yayi makansa qiyamul layli jajirce domin shiga hanya tsakanin dutse da dutse sai mazajin kwarai to a wannan wuri ainihin aqaba anan ya same su fajalasu ma'ahu sai suka zauna tare da shi fada'ahum ila Allah azza wa jal sai kiraye su zuwa ga Allah mabawayi madaukaki wa arada alaihim alislam kuma sai ya bidiran musu da addinin musulunci wa tala alaihim alquran kuma sai ya karanta musu alqurani wato ɗan uwa wannan zamu ga jajircewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin yanke kauna in kai ne kaje ka tsuguna da wayannan ka karanta suka hoshe ka ka karanta da wannan suka hantare ka ka kira wancan ainihin basu karba ba sai ka koma kana cewa abin nan dai ba zai yiwu ba to amma manzon Allah da sakan dai bai taba jin abin ba zai yiwu ba yana ganin lalle tunda sakon Allah ne a kwana a tashi insha Allah ta'ala in wasu basu karba wasu za su karba malin yace wa kanu ahli kitabin wa ilmi wa kana mimma ja'alahum yaqbaluna al-islam to sai ya kasance yana daga cikin abin da yasa mutanen Madina suke karban addinin musulunci annal yahuda kanu ma'ahum fi biladihim yahudawa sun kasance tare da su a garuruwan su mun fada ina ji a wata munasaba yahudawa sun karanta cewa annabin karshe Allah subhanahu wataala zai aiko shi a wuri mai yawan duwatsu da itacen dabinai to sai suka ga cewa yankin Madina yayi kama da irin wannan wuri wanda yake a cikin littafin su sannan wajen Khaybar shi ma yayi irin wannan kamar to sai suka dinga yin kaura daga garuruwan su wasu suka zauna Madina wasu suka zauna Khaybar domin ba sa ji ko a mafarki Allah zai aiko annabi ba a cikin Yahudawa ba domin mafi yawa duk wanda Allah zai aiko annabi kafin zuwa manzon sallam zaka samu bai Yahude ne su suka fi kowa yawan annabawa to saboda haka sai suke ganin bari su je su zauna can ko a dace ya zama wannan annabin an haife shi a cikin su duk wanda suka haifa da namiji a sanya mashi Ahmad a sanya masa Muhammad duk sunayen da so ga yazo a cikin littafin su ko dai ya zama cewa wannan annabi daga cikin su ne وكانوا أهل كتاب وعلم كما سو يهودا وسن كسانتي ما أبوتا للتافي ني شيني التورا وعلم سنن كما سو ما أبوتا إلمي ني وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان سو كمتان مدينة أوس الخزرج سن كسانتي ما أبوتا شركا ني ما سبو ترغم أكا وكانوا قد غزوهم ببلادهم كما سن كسانتي سو يهودا وسن يكي أوس الخزرج أغرورون سو وإذا كان بينهم وبين اليهود شيء فدل لوكتين دا يذمو واني أبو يا كسنتي نفافة تاوات أكانن سود يهودا و قال اليهود لهم سي يهودا واسد سو إن نبيا مبعوث الآن أكوي واني النبي واند ينزل لوكتين أي كوشي يازو قال أظل زمانه للي لوكتين سيازو دب nattabi'uhu mu dinnan idan yazo zamu bi shi domin kamar yadda na faɗa suna jin cewa dan cikin su ne dan jinsin su ne fa naqatulukum ma'ahu qatl adin wa iram afwan nake cewa su yahuda suke a kasa su khazar suke yakar yahudawa domin su aka samu a garin su su da ausu da khazaraju to sun fi yahudawan karfi idan suka yake su su kuma sai su faɗi wannan alwashin su ce to ai kusan da sani annabi ya kusa zuwa wanda ayin dafin zamu imani da shi kuma sai mu yake ku wato tare da shi qatl adin wa iram irin kisan da aka yi wa adawa da su da garin su aka rushe su aka rushe garin su to kaga kenan su mutanen madina suna da kishin din cewa lalle akwai wani annabi wanda zai zo kuma an ce lokacin sa gashi ya kusa falamma da'ahum ila al-islam yayin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kare su zuwa addini musulunci nazara ba'dhum ila ba'd sai sashi suka kalli sashi fagalu sai suka ce ya ku mutanen mu ta'lamuna wallahi innahu lan nabiyyu alladhi tu'idukum bihi yahud suka ce wallahi ku sani muna rantsuwa da Allah wannan shine annabin nan da yahudawa suke kace ku tattare da shi ma'ana suke maku narko cewa da yazo za su yi imani da shi kuma su hada kai da shi su yake ku fala yasbiqannakum ilai saboda haka kada ya zamo sun rigaye ku zuwa gare shi ma'ana yanzu mu dinnan mun samu dame a kale su suna ta yi mana barazana cewa annabi ya kusa kuma za su yi imani da shi in suka yi imani da shi su hada kai da shi su yake mu to mu yanzu gashi Allah ya bamu shi kyauta kuma ya mana tarin addini to ya kamata mu yi wuf mu mai imani da shi kada su rigaye mu Hausawa suna cewa wai kare aka so da waiwa Allah ya ba rago to saboda haka su suke so su ne shafafu da mai su dace da wannan annabi to Allah subhanahu wataala yace kwalelanku fa ajabuhu fi ma da'ahum ilai sai suka amsa masa a cikin abin da ya kiraye su zuwa gare shi min al-islam na daga addinin musulunci wa qalu sai suka ce inna qad tarakna qaumana tabbas mu dinnan mun baro mutanen mu wala qauma bainahum min al-adawa kuma babu wa'ansu mutane wanda tsakanin su akwai gaba wa shar da kuma sharri ma bainahum kaman abin da ke tsakanin su ba'ana suna fada wa manzon sallam cewa su dinnan babu wa'ansu mutane da ya zama akwai gaba da adawa da sharri kamar da ke tsakanin ausu da khazraju suka ce fa asa an yajma'ahum Allah bika to muna zatan Allah ya hada kansu ta hanyarka kaga wannan shine ake cewa fa'al fata nagari kullun abin da ake so a cikin addinin musulunci ka zama kana da fa'al wato fata nagari kaza zai kasance idan haka ta kasance sai ya zama insha Allah ka dace ba a san mummunan fata da jin cewa abubuwa ba zai ba shi yasa gaskiya bil munasaba don Allah ina fada mana mu dinga yau kuma fatan alkhairi yanzu abun bakin ciki da takeici akwai yan kasan nan wanda wasu har sun fara shirye-shiryen cewa za su gudu su koma Niger wasu za su gudu su koma wasu kasashe suna jin tsoron zaben 2015 da mai zai zo mu a gunmu da alkhairi zai zo insha Allah ta'ala mu dinga kyautata ma Allah subhanahu wata'ala zato amma idan yizumu muna fatan sharri muna zaton sharri to Allah ya kiyaye karshe sai abin ya zo ya faru saboda ka don Allah mu dinga yi kan mu fatan alkhairi duk yadda abu zai zo a cikin runtsi to mu yadda Allah subhanahu wataala zai ba mu fita hadisi yana cewa ana inda dhanni abdi bi Allah yake cewa ni ina nan a inda bawa na ya tsammace ni idan ka zama kana kyautata mu Allah zato zai agaza maka zai taimaka maka zai baka mafita to zaka samu Allah anan amma idan kana munda zato kana ganin cewa kawai sharri zai kasance da bace rai tashin hankali to karshe ko da alherin yazo kai sai ka samu kanka a cikin wannan abin Allah ya yashe mu amin amin saboda haka sai suke cewa fasanaqdimu alaihim da sannu zamu tafi mu koma zuwa gare su fanad'uhum ila amrik mu kiraye su zuwa ga al'amarinka wa na aridu alaihim alladhi ajabnaka ilai kuma sai mu yi musu tayin abinda muka amsa maka zuwa gare shi min hadha ad-din na daga wannan addini fa in yajma'ahumullahu alayka in har Allah ya tara su zuwa gare ka fala rajula a'azzu minka to wallahi babu wani mutum wanda zai fi ka burin kasa da buwaya saboda sun san cewa mutane ne zarata mutane ne wanda suke basa shayi kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah thumman sarafu ila biladihim sannan sai suka juya suka tafi zuwa garuruwan su wa aduhul muqabalata kuma suka yi masa alƙawarin haduwa al'amal muqbil a shekara mai zuwa falamma qadimul madinata yayin da suka iso madina da au qawmahum ila alislam sai suka kirayi mutanen su zuwa ga addinin musulunci wa zakaru lahum sai suka ambata musu min amrin rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga lamarin manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata gare shi fa fashal islamu fihim sai addinin musulunci ya yadu a cikin su falam tabqa darun min duril ansar babu wani gida da ya saurata daga cikin gidajen ansarawa illa wa fiha zikrur rasuli sallallahu alaihi wasallam fa sai a cikin wannan gidan akwai ambato na manzo tsira da amincin Allah zaka tabbata gare shi ma'ana akwai labarin sa koda wannan gidan basu musulunta ba to suna da cikakken labarin sa ya bayyana kuma addinin sa ya so mu shiga kunnuwa ya so mu shiga zukata yace bai'atul aqabati alula wato bai'a ta aqaba ta farko ba'da amin min almuqabalati alula bayan shekara 1 da ta wuce daga wannan haduwa ta farko indal aqaba a wannan wato surkuki da yake ainihin hanya tsakanin duwatsu ja al hajja wafdun min al ansar sai wata tawaga ta qurayshawa suka zo aikin haji ithna ashara rajulan mutane 12 asharatun min al khazraj 10 daga cikin su daga cikin khazraj suke wa ithnan min al aus 2 daga ciki kuma sa daga cikin aus falaquhu sallallahu alaihi wasallam bil aqaba sai suka hadu da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi a wajen aqaba wa bay'uhu bay'atal aqabatil ula sai suka yi masa chaffa ta aqaba wanda aka yi ta karan farko sai mala sai waqad tahaddatha ubadah ibn samit al khazraji sayyidina ubada ibn samit wanda yake daga cikin kabilan khazraju ya zantar anil bai'ati dangane da wannan chaffa fil aqabatil ula wacce aka yi aqaba a karo na farko fa qala sai yace kuntu fi man hadara al aqabatil ula ina daga cikin wanda suka halarci aqaba halarta ta farko wa kunna 12 rajulan mun kasance mu mazaje 12 ne fa baya ana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai muka yi chaffa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bai'atan nisa irin chaffa ta mata wadhalika qabla an tufrada alaina alharb wannan kuwa ya kasance ne kafin a wajabta mana ainihin yin yaki me yasa yace bai'atan nisa chaffa ta mata mun sani cewa lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya aka gama to akwai mata da suka zo suka yi chaffa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama chaffar mata shine su zo su yi alƙawari ba magana yake a ciki ita mace za ta zo ta nuna tayi imani kuma ta gaskata duk abinda ainihin manzon sallallahu ya zo da shi to saboda haka sai a yi musu sharuɗa to banda kaza ga sunan kamar yanda malamin ya ambata mana ala alla nushrika billahi shay'a cewa ba za mu yi ma Allah subhanahu wataala tarayya ba a cikin komai wala nasrik baza mu yi sata ba wala nazni baza mu yi zina ba wala naqtulu auladana baza mu rika kashe ƴaƴan mu ba wala nati bi butanin baza mu dunga zaigewa da wani wato kiran ƙarya ba naftarinahu baina aydina wanda muke kirkira gaba gare mu wato da hannaye tsakanin hannayen mu wa arjulina da kuma aidifin kafafuwan mu duk wani abu wanda yake anan wayansu malamai suna cewa abinda yake nufi ana nufin dai har yanzu kaman takidi ne na zina din domin wato aidifin abu ne da yake kasancewa tsakanin hannaye da kafafuwa wala nasihi sannan ba za mu saba masa ba fi ma'rufin a cikin duk wani abu wanda shari'a ta zo da shi fa in waffaytum falakumul janna idan kun cika wannan alƙawari to kuna da aljanna wa in ghashaytum min zalika shay'an in ku kuka aikata wani abu daga cikin wancan abubuwa da aka hana ku fa amrukum ila Allah azza wa jal to lamarin ku yana ga Allah mabuwayi madaukaki insha aghfar idan yaso ya yafe wa insha azab idan kuma yaso ya azabtar kun ga wannan yana nuna mana addinin musulunci yana lallaba mutane farkon al'amari kun ga yanzu duk da cewa har yanzu har gobe wannan yana cikin mashi'ar Allah duk abinda mutum ya mutu yana yin sabon Allah in dai ba shirka bace to yana daga cikin ganin damar Allah in yaso ya yafe masa ba tare da azabtar da shi ba in yaso ya azabtar da shi wa inda man aradu al'audata ila biladihim yayin da suka yi nufin komawa garuruwan su ba sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum mus'ab bin umair sai ya aika mus'ab dan umair tare da su wa kana fatan min fityan quraish kuma ya kasance matashi ne daga cikin matashan mutasan quraishawa li yuqri'ahum alquran domin ya karantar da su alqurani wa yu'allimahum alislam kuma ya sanar da su addinin musulunci wa yufaqihum fid din kuma ya fahimtar da su addini fa kana yusamma muqri'al madina sai ya zama ana kiran shi mai karantar da alqurani a madina wa kana manziluhu ala as'ad bin zurara kuma saukin sa ya kasance a wajen as'ad dan zurara wa aslama ala yadayhi khalqun kathirun sai ya zama mutane da yawa suka musulunta a hannunsa min al'ansar daga ainihin mutanen Madina wallahi mun taba jin kissa wanda yake ta ban sha'awa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mus'ab bin Umair wanda shi Mus'ab dan Umair yana daga cikin yan gata na kololuwa a Makka ba dan gata irin sa bangaren innonin sa da bangaren bafannin sa duk masu kudi ne kamar yadda malaman sirri suke cewa idan kaga wuyan sa da sarƙoƙi na gwalagwalai da kuma hannayensa mundaye domin su al'adar larabawa a sa mundaye a hannaye da kafafuwa da kwandagai da ainihin abubuwa wanda suke na ado kamar yadda mata suke yi abinda yake jikinsa kawai zaka lissafa shi da miliyoyin kuɗi a halin yanzu abinda yake rataye a jikinsa saboda gata amma kun ga da ya shiga addinin musulunci da aka kashe shi a Uhudu sai da ya zama likafanin da za a rufe shi da shi babu mayafinsa ne kawai ya mutu da shi idan an ja an rufe kansa kafarsa ta fita waje idan an rufe kafarsa kansa ya fita waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe kansa a ciro ainihin ciyawan tsaure a rufe kafafuwansa da shi to lokacin da shi As'ad ibn Zurara matashi ne kun san su matasa ba sa tsoron wani abu da zai faru da yaje shi sai ya bashi masauki to sai suke bin unguwa unguwa suna kiran mutane zuwa ga addini to sai Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda suke na farko-farkon musulunta da shi da Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Ausu sai suka samu labari cewa ga wato As'ad ibn Zurara nan ya daure wa wani mutumin Makka gindi suna yada sabon addini a Madina kuma har sun shigo cikin kabilan Banu Abdul Ashhal wanda ita ce kabilan shi Sa'ad ibn Mu'adh to sai suka ce ba mu ga ta zama ba sai mun je mun dauki mataki akan su to har sun fara tafiya sai shi Sa'ad ibn Mu'adh ya ce ma shi Usayd ibn Hudayr yace to Usayd ka san ni As'ad ibn Zurara dan khalata ne ma'ana da babarsa da babarsa ya da kanwa yace wallahi in ba dan haka ba kawai ni na hutar da kai to amma yana jin nauyi saboda matsayinsa dan uwansa ne sai yace to lalle ka je ka dauki mataki akan su yace an gama sai ya zare mashin sai ya kama hanya yana zuwa akan su ya so mazunduma ashar yana zage-zage kun zo kuna wautar da hankulan wawayenmu mai hankali dida ba zai saurare ku ba yana zage-zage sai shi Asad ibn Zurara yace ma Mus'ab, yace dama tun da yazo kafin ya karaso yace to wannan mutumin da kake gani, yace wallahi babban mutum ne, da za mu yi sa'a ya shigo musulunci, wallahi da mun sami dami a kada. Sai yace to shikenan, yace in dai yayi mun magana ni ma zan yi masa magana. To yana cikin zage-zage sai yace awala tajlisu wa tasma, yace ba za ka zauna ba ka saurara, in ka ji abin ya burge ka sai ka karba, in ka ji baka so to duk abin da baka so mu kuma shikenan sai mu nisan tashi. Sai sai eh kai gaskiya suka ce wallahi tun kafin ya musulunta sai muka so maganin alamin haske a cikin fuskar sa, lalle wannan Allah da zai bi. Mus'ab ya karanta masa Qur'ani, ya yi masa sharhin addinin musulunci, sai ce wai ku yanzu addinin naku ya ake shigar sa, dama ya riga ya kafe mashin sa. Yace ai ga yadda ake shiga, ga yadda ake shiga, yayi kalmar shahada, yayi wanka, yayi alwala, yana fil raka'a biyu. To daga nan sai ya juya, ya juya yana tafiya, shi Sa'd bin Mu'az yana can dandali, yana jin ya ga Usayd bin Hudayr ya zo ya gama aiki, yana hango shi saboda yana da firasa. Sai sai wallahi ja'akum bighayl wajhi alladhi dhahaba bihi, yace wallahi ya zo muka da fuskar da ba da ita ya tafi ba, amma ku saurara ku ce. Yana zuwa sai sai akai sai ce wallahi ni dai ban ga wani aibu ba, kuma na ja masu kunni sun ce sun yi da sun daina wannan abin da suke yi. Sai ce to amma akwai wani abu mara dadi da na baro, yace me? Yace ai banu har sun zo za su kashe shi As'ad bin Zurara. Kaga na farko ya wanke su, cewa abinda suke ba wani laifi a ciki, kuma na sai muku dan khalasa ne. To yanzu an ce ga wata kabila sun zo za su kashe shi, kuma yace wallahi suna so su ci mutuncin gane kawai sun kashe shi. To Sa'd bin Mu'az kawai sai ya zarma shi. Abu sace ya san in ba haka ya faɗa masa ba zai je ba. Yana zuwa sai ya hango su zaune a natse. To tun a ransa sai ya ji cewa eh dama dabara ce dan ni ma yanzu in ji da kunne na. To yana zuwa shi ma sai ya suma zura musu zagi. Yana zagin su shi ma sai ya faɗa masa irin wancan kalma, yace awa tajlisu fa tasma, yasa ba za ka zauna ba ka je, ai idan ka ji ana magana wani abu ka zo ka je da kunnenka, in abin ya burge ka ka karba, in ka tsane shi shikenan ba wani abin da za mu cuce ka da shi. Yace eh kai gaskiya, shi ma sai ya kafe mashin sa sai ya zauna, ya masa sharhin addinin musulunci, ya karanta masa alqur'ani, yace kai 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 wannan zance da dadi yake. To ya ake shiga addinin naku? Allahu akbar. Shi ma aka yi masa yadda aka yi ma wancan. To shi kenan da ya ji addinin musulunci, ya yi wanka, ya yi alwala, shi ma ya yi nafila raka'a biyu. To shi kenan sai ya juya, yana zuwa sai ya tara mutanensa gabaki ɗaya, ya ce ya ku banu Abdul Ashhal, kun san matsayina a wajenku? Suka ce eh, kai shugabanmu ne, mutumin kirki ne, mai datta ku duk suka zana wata nagarta tasa. Sai ce to wallahi magana ku mazanku da matanku a kaina haramun, duk sai kun musulunta gabaki ɗaya. Mai kisa ya ce wallahi yammaci bai ba sai da ya zama duk gaba ɗaya sun musulunta gabaki ɗaya. Akwai wani al-Usayrim, shi kadai ne bai musulunta ba a cikin duk wannan kabilar, shi ma kuma akwai abin da Allah ya tanada masa, bai musulunta ba shi wannan bawan Allah sai ranan yakin Uhud. Yana shigowa shi sai zo ya ga duk Madina an yaye, yace ina Muhammadu? Aka ce ai ya fita yaki. Sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yana shiga sai aka kashe shi. Manzon Allah ya ce amila qalilan ujra kathiran, ya dan aiki kadan an bashi lada mai yawa, ya shiga aljanna bai taba yi ma Allah sujuda ko dai ba. Kai Allah bai kyauta. To saboda haka dai wannan zai nuna muku wato ainihin tunani irin na kabilun Larabawa. Kun ga ashe sun dara mu tunani tsabtatacce, mu yanzu saboda wautan mu sai a zo a cusa ma gaba da wani, baka taba saurara abin da ke faɗa ba, kai dai an ce ma kawai muƙin manzon Allah ne, kai kuma ka yadda 100% ba za ka saurara ba, ba za ka tambaye shi ba, kuma duk abin da za a faɗa maka idan an maida duk jikinka kunne ba za ka yadda ba. Wallahi wani abu ne in kunne dubu gare ni wallahi ba zan saurare ku ba. To kaga wannan jahilci ne da wauta. Ai akalla ka zo kai da kanka ka ji menene ake faɗa don ka tabbatar. To su Larabawa Allah subhanahu wataala ya musu tsabtataccen tunani, ka duba kawai kalma guda ɗaya biyu su ga eh wannan gaskiya ne, in daidai ne a karɓa, idan bata ne shikenan a watsar da shi. amin amin sai ce durusun wa ibar darussa da kuma ainihin idnoni da zamu dauka a cikin wannan darasi yace annal islama shi addinin musulunci yuzhibu jami'al fawarik yana tafiyar da dukkan bambance bambance wal adawat da kuma dukkan gaba da kiyayya wa yasharu wannan fataha ce wa yasharu atba'ahu kuma yana narkar da mabiyansa fi wahadatin wahida a cikin dunkulewa guda daya min awwali lahadatin wato tun lokacin farko ya taniquhu atba'uhu da ya zamo mabiyansa sun kudirce shi idza kanu alfitra muddin dai sun kasance akan kyakkyawan tsari na addini ma'ana in dai ba a gurbata tunanin su da shirme ba kamar yadda muka sha fada ammi yafi jahili dadin sha'ani nikan buga misali cewa yanzu da za a zo a baka tuluna guda uku an cika su da kwata a ce ka zazzage wannan kwatamin ka wanke su ka tsabtace su sannan ka cika su da ruwa gara baka tuluna 20 a ce ka cika su domin wannan indai har kwata ta kwana a ciki sai ka wanke da kasu na sai ka ji doyi ka zuba kilin da soso da tsakuwa kai tayi ka sake jin doyi to haka nan mutumin da aka cika masa kokolwa da shirme sai ka zazzage wannan shirmen sannan ka saka masa daidai amma wanda ka samu kokolwarsa ba shirka ba bid'a da gaskiya ta zo sai ya karba kai tsaye to shi yasa zaka ga cewa duk wani mutumin da Allah ya taimake shi bai bid'o'i ba yafi saurin karba sunna amma duk mutumin da ya shekaru yana bid'a sai ya dan fara sunna sai ce kai yanzu duk abin da nayi shekaru din nan yanzu ba daidai bane duk shekarun nan yanzu da nayi irin su malam wani yanzu ba daidai suke ba sai ya dinga lissafi irin kai abin nan fa gaskiya dai ya kamata a bi a hankali saboda wannan shirme ya riga ta ga masa kwakwalwa to saboda haka shi addinin musulunci wato zaka samu kaman yanda malam ya faɗa din na farko duk wani bambanci addinin musulunci a nufin zai watsar da shi kuma sannan sai ya narkar da mabiya a haɗu da fari da baki da dan kauye da dan binni da mai shi da mara shi duk zamo abu daya zaka gani yanzu ku duba sallah sahun sallah idan an zo in dai sallah ce za a yi a masallaci kuma sallah ta Allah to babu sahun su honorable ko kuma ainihin su wane da wane duk su ga baki daya inna akramakum indallahi atqakum saboda haka da talaka da mai kudi duk a haɗu a sahun sallah idan an zo azumi da mai shi da mara shi duk sai azumi iri daya kaga shirin a sha addinin musulunci yana daidaita mutane su zama ainihin abubuwa guda daya akalla shi mai shi ya ji cewa kai ashe ni ma dai karana bai kai tsaiko ba tun daga shi na daidaita da talaka shi kuma talakan ya ji cewa ashe shi ma likafa ta kai gaba domin yanzu ga kafa alhaji a sahu daya ba zai iya shiga motarsa ba ba zai iya shiga sitting room ɗinsa ba ba ma zai iya zuwa kofar gidan wanda gaske ba amma sai a haɗu masallaci ka faɗa ka tana gugar taza dan Allah wani addini ya kai wannan akwai wata baiwar Allah wadda ta musulunta mutumin ingila ce wanda yake ba sai na faɗe ta masallan ya ce a ƙasar nan ta zama gatuma a halin yanzu abinda ya sa mata sha'awar addinin musulunci ita babanta ingila talaka ne a sahu na coci kujeru akwai haya table akwai yan ajin tubarkalla akwai yan ajin labasa akwai haka da sauransu su talakawa suna can karshe karshe to sai ta ga babanta kullun idan an je coci shine karshe domin talaka ne to amma sai ta ga cewa nan kuma ga musulmi suna sallah turawa da larabawa da duk sauran mutane kuma jagoran su bakin mutun ne wannan irin addini ne wanda za a ce baki yana jagorantar jajaye to sai take tambaya ake ce mata ai musulunci kenan duk wanda ya shigo duk daya ne a masallacin nan ba wani sahu da za a ce na manyan mutane kawai wanda ya fara zuwa sahun farko nasa ne ko alhaji ne ko ba alhaji ba ko mai shi ne ko mara shi to wannan yasa ta yi sha'awar addinin musulunci ta shiga cikin sa to saboda haka sai yake cewa fa ha huwa qad azhaba ash-shahana to gashi shi addinin musulunci ya tafiyar da gaba bainal aus wal khazraj tsakanin aus da khazraj fi awwal sanatin a farkon shekara fayakadumu sai ya zamo wato ainihin fayakadumu wafdul aqaba sai jama'an da suka zo aqaba suka zo minal aus wal khazraj da aus da khazraj wanda ba sa shan inuwa daya yau ga su a cikin tauga daya kaga wannan shine addinin musulunci idan ta biyu al-inayatu tamma bi ikhtiyari da'iya wato cikakkiyar kulawa ta hanyar zabin wanda zai kira zuwa ga Allah faqad tawaffara bi mus'ab iddatu sifatin domin sifofi da yawa sun tattara ga mus'ab dan umair fa ila janibi hibzihi lima nazala min al-Qur'an anzak, wato ma'ana kari ma akan abin da ya haddace na al-Qur'ani da ya sauka a wannan lokaci, wa ma'rifatihi bil Islam, da kuma sanin sa da addinin musulunci, to kari akan wannan abubuwan guda biyu. Fa huwa yatamayyizu bil dhaka'i wal fitna, mutum ne wanda yake ya bambanta da kaifin hankali da kuma ainihin fahimta, wa sanin tasarruf da kuma kyakkyawan tasarrufi, wa jawdatil ardi da kuma wato kyakkyawan bijirar da magana, mutum ne wanda ya iya tsara magana, wal qudratu al iqna da kuma wato iko a bisa gamsarwa. Kusan Allah ya mutane daban-daban, akwai wanda zai iya gamsar da kai a cikin kalmomi biyu, wani kuma sai ya mintuna da yawa ya kasa wato ainihin gamsar da kai. To shi Musa bin Umair, Allah ya masa wannan, shi yasa Manzon sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi. Kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da ake so a tura wani mutum ya wa'azi, musamman a wajen sabbin musulunci, kada ya zama kowa ma a tura, sai a kalli wanda ya iya mu'amala da mutane, wanda yana da kwarewa ta fuskan da'awa. Wani sai ya je ya rusa makon ginawa, wani idan ya je zai dinga kwantsamo kaulasa, ya dinga rado sanda duk dan kuskuren da kai humfiya Khalidun, to sai mutane sai su gudu. To amma idan ya zama cewa mutane sababbi ana lallaba su, to da sanda sanda sai su abin nan. Ba na manta ɗaya daga cikin malaman mu a Madina yake bada wata kissa da yake zaga abinda malamai suke burge ni, malamin mu na mamlaka lecturer ne, amma zaga yana shiga kauyuka yana ilmantar da mutane. Yake cewa da yaje wani masallaci ya musu wa'azi, ya musu wa'azi, ya fada musu wato alƙawarin Allah na rahama da jin kai da aljanna. To bayan da ya gama sai wani ya tashi yace, amma gafata malam, kai ina ga Allah ka ba irin Allah wani malami da yake zuwa ba yana mana wa'azi. Me yasa haka? Yace to kai Allah ka yana da wuta, yana da aljanna, amma Allah wancan malamin sai wuta 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 kullu shi sai dai wuta wuta. To kaga ba a da'awa irin wannan, bashiran wa nadhira. Yawa, me yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta wannan? Mutane kala biyu ne, wani abin da zai gargado shi, zaburo shi, dinga jin ana fadan yan matan aljanna, lagwadar aljanna, kaza aljanna, to wannan fa zai ga cewa eh lalle babu shakka ba za a yi babu ba. Zai tashi kiyamul layli, zai yi kaza zai yi kaza, musamman da yaji wannan wa'azin da to Allah sai ya kiyamul layli, ko bai taba yi ba, sai yayi sadaka ko bai taba yi ba, to wani wannan baya gaban sa, shi kuma sai ya ji ana fadan narko, eh yaji ba dama lallai akwai kulaki, to sannan shi kuma sai ya daidaita sahun sai ya gyara, ce to gaskiya dai bari a dan gyara. To Allah ya san mutane aka soka su biyu, wani rahama wani kuma gargadi, in baka ji wancan ba sai ka ji wancan, to amma a ce kullun kullun ai ta maganar duka sarkoki wuta kurkuku, wannan ai kaga ba haka ake kira zuwa ga addini ba. Saboda haka dai don Allah ina bada shawara, musamman kaman yanda muke nema matasa su dunga zuwa ainihin musanta da maguzawa abin sha'awa, ɗaya daga cikin matasa ya faɗa mun cewa ya fara fita tare da ƴan uwa, kuma an fara kokarin musuluntar da mutane. To abin da nake so ga wanda su suka zama tsohon hannu, kada su tura sabon hannu kawai shikenan sai masa turin je kaka mutu, su sai masa kawai shikenan je kai ta wa'azi, a hada shi da wanda ya saba, ana koya masa mu'amaloli da mutane da sauransu, daga baya sai ya zama ya goge shi ma ya jagoranci wa'ansu. To saboda haka dai akwai bukatar tura wanda ya zama kwararre da kuma iya ainihin mu'amala. Abu na uku yace, hadara bai'atul aqabatil ula ithnani min al-aws, biyu daga cikin mutanen Aws sun halarci taffa da akai a aqaba ta farko. Sai ce wa hadha tatawwurun muhimmun, wannan babban ci gaba ne limaslahatul islam, ga maslahata addinin musulunci. Fa kad sata'an nafaru sittatu, wato su wannan tawaga mutane shida sun samu dama min al-khazraj, daga cikin khazraj an ya tajawazu qissatus sira'atid dakhiliya, su tsallake kissan kokawa ta cikin gida. Ma'ana su tunda sun gamsu da addini sun yi kokari sun wanta kalar da waccan al'ada gaba, sun tsallake wannan kokawa wanda yake ainihin ta cikin gida. Wayuhdiru ma'ahum sab'atan jududan, su halarto su kawo mutane bakwai sababbi. Fihim ithnani min al-aws, daga cikin su akwai biyu daga cikin mutanen Aws. وهذا يعني انهم وفوا بالتزاماتهم تو wannan yana nuna cewa sun cika wannan abin da suka dora ma kansu allati qat'uha ala anfusihim wanda suka yanka suka dora ma kawunan su fi muhawalati ra'bi sada'i na kokarin dinke baraka wa tawjihi tayyar da kuma fuskantar da kunzumin mutane lidkhulil islam fil madina wato su shiga addinin musulunci a madina asalin kalmar ta tayyar shine irin wato kumfan teku wanda yake juyawa din nan to sai zama ana fanda kalmar ta tayyar a duk wani kunzumin mutane duk wani abin da zai zo wato ainihin mai yawa ana ambatan sa tayyar wato kenan kun ga sun soma dinke barkar take tsakanin su da kuma fuskantar da kunzumin mutane a cikin shiga addinin musulunci a garin madina أوسها وخزرجها سواء متانن أوس كو متانن خزرج وتجاوز الصراعات القبليه القائمه كما suka tsallake wannan kokawa ta kabilanci wanda take tabbatacciya tsayayya ainihin a cikin su sai ce as'ilatun lil muraja'a to ga ɗan tambayoyi domin muraja'a na farko yace fi ayi sanatin arada sallallahu alaihi wasallam nafsuhu ala nafarin min al-khazraj a shekara ta nawa ne manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya bijirar da kansa ga wannan jama'a ta khazraj wa kam adaduhum kuma su nawa ne nabiyu kaifa kana atharuhum fi qaumihim yaya tasirin su ya kasance a cikin mutanen su lamma raja'u ilaihim yayin suka koma zuwa gare su kam adadul ladina qabaluhu fil amil muqbil nawa ne mutanen da suka fuskance shi a kara mai zuwa bil aqaba a gaba ma hiya bunudu hadhihi al bai'a wa anna qudurori ne na wannan chaffa din sannan mansafirun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ne na jakadan manzo tsira da aminci Allah saka tabbata a garin irin madina zuwa madina li ta'limin nasid din domin sanar da mutane addini na shida ma hiya durusu wal ibar fi kulli hadha wal irin darussa da idna muka koya a cikin dukan wannan abubuwa da suka gabata da lokaci ko ba lokaci karfe na kuke sallah da rami to ba iya ci gaba kenan to bai'atul aqaba ta thaniya bai wato chaffa ta aqaba ta biyu sai ce fi mausimil hajj fi sanati thalithati ashar min an-nubuwa a taron haji shekara 13 da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan kun ga shekarar karshe ta zaman makka hadara li ada'i manasikil hajj bid'un wa 70 nafsan min almuslimin sai ya zamo mutane 70 da doriya sun zo domin gabatar da aikin haji min almuslimina daga musulmi min ahli yathrib daga mutanen madina ja'u dimna hujjaji qaumihi min almushrikin sun zo a cikin alhazan mutanen su daga cikin mushrikai mun sha fada da masu mushrikan larabawa suna yin haji tun a jahiliyyar su aikin haji irin nasu na shirme wa qad tasa'ala ha'ula'il muslimun wato su wa'annan musulmi sun dinga tambayar junan su fi ma bainahum wato tsakanin suke tambayar juna wa hum lam yazalu fi yathrib a lokacin da basu gushe ba suna madina aw kanu fi tariq ko lokacin da suke kan hanya sai suke tambayar juna hatta mata natruku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za mu bar manzon sallallahu alaihi wasallam ya tufu ya dinga zazzagayawa wa yutradu ana korarsa fi jibali makka a cikin duwatsun makka wa ya khafi yana jin tsoro ya za a yi mu bar shi ya zuwa yaushe za mu bar shi yana cikin wannan hali suna tambaye kawunan su falamma qadimu makkata yayin da suka iso makka jarat bainahum wa bain nabiy sallam ittisalatun sirriya to sai ya zamo haduwa da juna a boye ta kasance ta gudana tsakanin su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam addat ila ittifaqil fariqaini wanda wannan ne ya kai ga haduwar bangarori biyu ala an yajtami'u ya zama lalle za su hadu su zauna fi awsat ayyami at-tashriq a cikin tsakiyar kwanakin yanyanan danyen nama ma'ana kenan ko biyu ga sallah ko uku ga sallah fishibi wato ainihin a cikin wannan hanya da take cikin duwatsu allabi indal aqaba wato a wajen aqaba haythul jamratul ula min mina a inda babbar jamra take a mina ma'ana jamra ta farko a halin yanzu duk wannan sai dai mu je a karance ba wani dutse ko daya duk an share waje ya riga zama fili a halin yanzu to wuri ne wanda yake gaskiya yana da security sosai yana da sirri to sai suka yanke cewa lalle anan ya kamata ainihin a zo a zauna wa an yatimma al-ijtima'u fi sirriyatin tamma kuma wannan zama ya kasance a cikin tsananin boyewa fi zalamin layli a cikin duhun dare ma'ana kamar yanda wasu malaman sirri suke cewa suka ce idan thuluthin dare ya tafi idan an kasa dare kashi uku ya tafi to shikenan sai a zo a zauna wato wannan zai nuna maka yadda kabilun larabawa suke da sirri da kuma boye sirri adadin su mai yawa amma suka tattauna wannan kun fa wani wanda yaji kamar yanda zamu gani kala jabir bin abdullah radiyallahu anhu sayyidina jabir dan abdullah Allah ya kare da gare shi ya fada yace rahala ilayhi min nas 70 rajulan daga cikin mutane 70 suka tafi zuwa gare shi hatta qadimu alayhi fil mawsim har suka isa zuwa gare shi a wannan taro na aikin haji fa wa'adnahu shi'bal aqaba sai muka yi masa alƙawarin haduwa a wannan wato tsakanin duwatsu a aqaba fajtama'ana alai sai muka taru gare shi min rajulin wa rajulaini mutum daya ya zare jiki ya taho mutane biyu su zare jiki su taho ana ba haka gaba daya suka taho ba sai mutum daya dan sulale sai ya tafi wani ma biyu su sulale su tafi hatta tawafaina haddun muka hadu fa kunna ya rasulullah sai muka ce mai aikin Allah alama nubayuka akan me za mu yi maka mubaya'a kala sai yace tubayuni ala sam'i wa ta'a za ku yi mun taffa akan ji da kuma biyayya fin nashati wal kasal a lokacin karsashi da lokacin kasala wan nafaqati fil usri wal yusri da kuma ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin kunci wa alal amri bil ma'ruf da kuma ainihin umarni da kikkiawa wa nahyi anil munkar da kuma hana mummuna wa an taqulu fillahi kuma ku fadi maganar Allah ku yada ta la takhafuna fillahi lawmata la'im ba za ku ji tsoron zargin mai zargi ba a cikin sha'anin addinin Allah wa la an tansuruni kuma ya zamo kun taimaka mani fatamna'uni ku bani kariya idza qadimtu alaykum idan na isa zuwa gare ku mimma tamna'una minhu anfusakum irin kariyar da kuke baiwa kawunan ku wa azwajakum da matanku abna'akum da kuma ƴaƴanku walakumul janna idan kun yi wannan aljanna ta tabbata gare ku kamar yadda malaman sirri suka ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsegunta wa baffansa Abbas cewa to gaskiya shi yanzu ya yanke shawara zai bar Makka zai koma Madina Madina da madangi mahaifiyarsa ne yana ganin tunda dai da wannan tasa ta ki karbo a nan gare can da wuri sai ya fada masa ma cewa yanzu ma da daren nan zamu hadu da wayansu mutanen Madina mu tattauna to sai Abbas ya ce to gaskiya zan bi ka mu tafi tare duk da cewa shi a lokacin bai musulunta ba to amma dai tunda dan dan uwansa ne ba zai so wani abu ya shafe shi ba to da suka je suka hadu Abbas shine farkon wanda ya fara magana yace ya ku mutanen Madina abin da ke so in fada muku kun san wane ne Muhammadu a wajen mu dan dangi ne duk da cewa ni ba wai addinin sa nake yi ba to amma yana da cikakkiyar kariya da yanci a wajen mu mutane da ba sa addinin sa ba wanda yake cutar da shi yanzu a cikin mu to idan kun yi alƙawari za ku rike shi da mutunci ku ba shi kariya ku taimaka masa to shikenan abinda kuka daukan mu kan ku lalle ku cika in ku kun san ba za ku iya ba to kamar ku fita da shi ku kyale shi ya zama shi a cikin mutanen sa domin yana da cikakkiyar kariya to dai wannan bayani kawai sai suka tashi wato ainihin suka faɗi wannan magana kawai suka ce ya ma'aikin Allah akan me zan maka tafa ma'ana su sun gamsu kawai duk abin da manzo Allah ya ce kawai shikenan to Abbas sai ya farin ciki da wannan kala sai yake cewa fa qumna ilayhi sai muka tashi zuwa gare shi fa bai anahu sai muka yi masa taffa wa akhadha biyadihi as'ad ibn zurara shi as'ad dan zurara wanda muka ambata da zu wanda suke tare da mus'ab shine farkon wanda ya taffa wa huwa min asgarihim shine mafi kankanta shekarun su kamar yadda muke faɗa muku su da ma matasa kullun su ne yan gaba dai gaba dai shi yasa kamar yadda muke faɗa yanzu ko aikin post kaga ba a daukar dattijo an fi son dan 17 18 dama shi bai san ma rayuwar ya ake jin dadin ta ba
ah saboda Allah dan shekara 50 sai ce ya taba zuwa ta mutu ai shi inda zai samu dan boye ransa na yake kaffa kaffa saboda ga shi mata shi ba ruwan sa to shi yasan ya zaka ce duk abin da ake su ne gaba wa huwa min asgari himma daga cikin mafi kankanta shekarun su faqala sai ya ce ruwaidan ya ahli yathriba ku saurara ya ku mutanen Madina ku saurara fa inna lam nadrib akbad al ibil mu fa bamu daki wato ainifin hantocin raquma ba illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah face mu mun san cewa ma'aikin Allah ne suna amfani da wannan magana wato ma'ana ba mu yi doguwar tafiya ba sai dan muna sane da cewa ma'aikin Allah ne wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqat al-arab kaffa kuma fitar da shi daga makka ku sani wato raba gari ne dukkan larabawa gabaki daya ma'ana idan muka dauke shi muka tafi da shi to mun ja layi da dukkan wani balarabe gabaki daya mun raba gari wa qatlu khiyarikum kuma ku san da sani cewa dauka shi ku kai Madina to kashe duk wasu mutanen ku ne zababbun ku ku san da wannan wa anta adda siyuf wa anta addakum siyuf kuma lallai takuba za su gaggatsa ku fa imma antum qaumun tasbiruna ala dhalik ko dai ku zamo mutane ne masu hakuri a bisa wannan wa ajrukum ala Allah ladan ku tana wajen Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum ko kuna ji wa kanku tsoro jabinatan saboda ragwantaka fa bayyinu dhalika to ku fito karara ku fadi ra'ayinku fa huwa adharu lakum inda Allah shine yafi zama wa hanzari a wajen ku wato tattare da ku a wajen Allah subhanahu wataala ku duba mata shine abinda yake so ya nuna musu yau manzon Allah mubaya'a gabara ce daukar da na ba gammo ne duk wani abinda muka fada zai faru in kun yi mubaya'a gare shi kun ja ma dukkan wani balarabe layi domin sun ja masa layi sannan kuma yaki zai iya faruwa tsakanin ku da sauran larabawa kenan za a kashe zababbun ku abinda yake so ya nuna shi balarabe al'adar sa in yema taffaye hannu da kai akan kaza to shikenan ya riga ya yadda ba ja da baya to shi yasa yake cewa ku natsu ku san abinda za ku yi qalu amit anna ya as'ad suka ce kai kauce ka ba muriya kai as'ad a wata riwaya amit anna yadak domin lokacin da yake faɗa wannan magana manzo Allah ya miƙa hannu za a so mai manzo Allah taffa to shi ba ya sai rike hannu manzo Allah ya hana sai taffar yace ku tsaya ku san abin da za ku yi taffan nan faga ma'ana ta shi ya yadda ya gamsu kila su ba san ma'anar taffa ba to shi sai rike hannu manzo Allah ya ki saki yake ga musu to ku san cewa fa tsini kuka tara kun yi da ko bako yadda suka ce kai kauce ka ba mu wuri kawai a wata riwaya amitu anna yadda kai dauke mana hannunka da Allah kawai ka ba mu wuri fa wallahi la nadau hadhihi albay'ata abadan ba za mu bar wannan taffa ba har abada wala nuslabaha abadan ba wanda zai kwace mana ita har abada qala yace fa qumna ilayhi to sai muka tashi zuwa gare shi fa bay'anahu muka yi masa mubay'a fa akhadha alaina sai ya karbi wannan taffa a wajenmu wa sharata kuma ya ambata sharuda wa yu'tina ala dhalika aljanna kuma ainifin ya lamun ce mana aljanna ainifin akan wannan sai wa hakaza baya al ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ta'ati wan nusra wal harb to haka nan mutanen Madina suka yi manzon Allah taffa a bisa biyayya da taimakawa da kuma ainifin yaki lidhalika saboda haka ne ma samaha ubarat bin samit shi ubarat dan samit ya ambaci wannan taffa bai'atul harbi wato taffa ta yaki domin an san dole abin sai ya faru tace wa bada an tammatil bai'atu bayan taffa ta riga ta cika ma'ana ta tabbata talaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaktaru 12 za'iman to kun ga su 70 ne to sai manzo Allah ya ce su waro jagorori 12 yakununa nuqaba ala qaumihim su zamo wakilai ga mutanen su yakalfuna almas'uliyya yukaffaluna almas'uliyya wanda zai zamo su suka dauki gabaran wannan nauyi anhum wato ainifin amamadin mutanen su fi tanfizi bunudi hadhihi albay'a aw wajan zartar da kudurori na wannan bay'a da akai fa qala lilqaum sai ya fada mutanen yace akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku fitan mun da ainifin wakilai 12 li yakunu ala qaumihim
domin su kasance wakilan mutanen su bima fihim akan abin da duk ya shafe su, duk abin da ya shafe su, to ainihin wayannan shugabannin su ne za a yi magana da su. Fatam makhtiyaruhum fil hal, sai zabin su ya tabbata a wannan take. Wa kanu tis'atan min al khazraj, sun kasance tara a cikin khazraj, wa thalathatan min al aws, uku daga cikin aws. Sai sai wa haka asma'uhum, to ga sunayen su ne, ga sunayen su nan, ga nuqaba'u na al khazraj, as'ad bin zurara bin adas, sa'ad bin rabi bin amr, abdullah bin rawaha bin thalab, rabi bin malik ibn al ajlan, البراء بن معرور بن صخر، عبد الله بن عمرو بن حرام، عبادة بن صامت بن قيس، سعد بن عبادة بن دليم، المنذر بن عمرو بن خنيس. توانن سوني وتوعين في ترند جتكين خزرج. سننك أبا الأوس وسيد بن هضير بن سماك، سعد بن خيثمة بن الحارث، تكم رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير. Wayannan kamar yadda muka gani su ne ainihin nuqaba. Wannan na shida, Abdullah bin Amr bin Haram, shi ne baban Jabir bin Abdullah. Abin sha'awa, daren da za a je a yi manzon sallam wannan bai'a, shi bai musulunta ba. To amma mutum ne mai mutunci, mutum ne kuma mai jama'a a bayansa. To kuma yana tare da su, sai suka ware suka ce, wane shin kana so ka zama kiraren wuta gobe alkiyama? Yace a'a. Suka ce to lalle wannan annabin ka je kai masa mubaya'a, mu yanzu kaga tafiyar mu, sai ce to mu tafi. Shikenan sai bi su a wannan daraja, shiga addinin musulunci, kuma ya zama ɗaya daga cikin wayannan jagorori 12. To sai ce wa tamma ikhtiyaru ha'ula'in nuqaba, saboda haka zaben wayannan wakilai ya riga ya tabbata. Akhadha alayhi wa walamma tamma ikhtiyaru ha'ula'in nuqaba, yayin da zaben wayannan dagorori ya tabbata, akhadha alayhim annabi sallallahu alaihi wasallam mithaqan akhar, wato sai manzo tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya riki wani alƙawarin daban tattare da su. Bi sifatihim ru'asa a mas'ulin, a matsayin su na jagorori wanda nauyi ya hau kansu. Kala lahum, sai ce da su, antum ala qaumikum bima fihim kufala, ku dinnan masu lamun, wato wanda za ku ne za a lamunta akan mutanen ku a duk abin da ya shafe su ga baki daya, ma'ana duk wanda wani abu ya taso, to ku za a kira a madadin mutanen ku. Ka kafalatul hawariyin li Isa bin Maryam, kaman yanda hawariyawa suka zama wato wakilan annabi Isa alaihi salam. Wa ana kafilun ala qaumi, ni kuma ni ne kafili, ni ne garanto na mutane na, yani al muslimin, yana nufin musulmi. Qalu na'am, sai suka ce eh, mun gamsu, mun amince, mun yadda. To saboda yanayin lokaci, durusun wa'ibar suna da yawa, sai mu dakata nan. Abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada. Abinda muka kuskure, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malami ya matsayin mutumin da yake sallah yana kalle-kalle. To idan mutum bai juya ba alƙibla baya ba, sallarsa tana nan. Amma hadithin Bukhari yana cewa shi wannan waiwaye da sauransu yana kallon wa'insu abubuwa, to kaman kwace ne shi dan yake zuwa ya kwace wani abu daga cikin ladan sallar mutum. Ma'ana duk lokacin da mutum yake kalle-kalle, to yana zabtare wani kima ne da kuma nagarta ta sallarsa. Sai kuma wanda ke tambayar a faɗakar da mutane akan muhimmancin taimakawa makota da yi musu kyakkyawar mu'amala. To wannan ina ganin abu ne sananne. Hadisi yana cewa ma zada Jibril da Yusini bil jarata zantu annahu sayawrithuhu. Manzo Allah yake cewa malaika Jibrilu bai wuce ba yana ta yi min wasiya da makoci, har sai da nayi tsammanin zai ce makoci zai yi gado. Kuma akwai hadisi da yake cewa wallahi bai imani ba, sai kuma Allah ya faɗi wannan. Aka ce wane ne? Yace mutumin da ya kwana a koshe makocinsa ya kwana da yunwa kuma yana sane. To kun ga wannan ba karamin al'amari bane ba, saboda haka hadisi da yawa da suke faɗin matsayin makoci suna da yawa da kuma ayoyin Alkur'ani. Wani ke ta malamin shin sallar da ake yi wani ke cewa ya malam ayi wa matasa nasiha akan yadda suke fifita wasanni na zamani akan ibadar da Allah yake so mutun yayi. Wannan ina da insha Allah ba matasan ahlus sunna bane ba. Amma matasan ahlus sunna da suke kiyamu da suna azumin nafilfili da kiyamu da ai ba za su yi wasa da sallar farilla ba insha Allah ta'ala. Eh sai dai in dan ahlus sunna ne ba ahlus sunna ba. Kun za ku dan ahlus sunna. Akwai ahlus sunna. To shi ahlus sunna wannan bai wasa da ibada. To sai wannan yake cewa malam shin sallar da ake yi kafin sallar azhar da bayan azhar shin idan mutum bai samu yayi ba shin zai iya ramawa a wani lokaci daban? Eh malamai sun ce idan mutum ya so rama ba wani abu saboda hadithar na Ummu Salama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi nafila raka'a biyu bayan al'asr. Ta ce mai kin Allah ban saba ganin kai sallah a wannan lokacin ba, sai ce eh nafila ce raka'a biyu da na saba bayan adh-dhuhr ban kai gaye ba baki suka zo suka yi tafatawa har sai da aka kira al'asr ita ce take ramawa. To da wannan malamai suke cewa sunnar rawatib in sun kufa cewa mutum ba laifi bane ba zai iya ramawa. Wannan yake cewa malam muna da kwamiti na cigaban unguwanmu, muna so a yi mana addu'a Allah ya kare mu daga dukkan abinki da samun nasara a cikin sa. To muna musu addu'a Allah ya ba su nasara ya kare su daga dukkan abinki. Wannan shi malam me ya hukuncin wanda ya kashe kafiri shi zai biya diya ne kuma ya yi azumi shin diyar kaman ta musulmi ne da azumi? Ina je mun gabatar da wannan wancan darasin mu ambaci wannan shi malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ido da ido ko bai gan shi bai abin yake? Wannan ma mun amsa ta tun a wancan lokacin ko. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.